da rashin tayi akan bar araha jama'a ina fata an waye gari lafiya Salu Garba ne yake farin cikin gabatar muku da shirin da rashin tayi to har yanzu muna tare da bakon namu Malam Ahmadu Manu mun ci gaba da firar tamu akan kasuwar yanar gizo inda nace to ka duba yadda Alibaba ta habaka ta yin amfani da yanar gizo wato dillanci ya koma yanar gizo yanzu anan kamar kasa kamar Najeriya me za a yi a habaka irin wannan kasuwa anan kasar to me da me kamata a tana da yaya za a habaka wannan kasuwar me kamata mahukunta su yi ko masu hannu da shuni ko kuma ku da kuke ma dillanci a kasuwar hadadar hannun jari
to abin da ya kamata zai shine na daya dokokin da ya kamata su kare mutane daga waɗanda za su zo su yi baranda
to
ya zamanta dokoki suna nan fitattu masu karfi da za su kare waɗanda ke sayayya ba za a cuce su ba to cewa idan ka teta ba za a bata lokaci wajen shari'anta wannan irin laifi ba sannan muna buƙatar wuta don haka yanar gizo ta wuta ce to har yanzu wutan mu nan Najeriya ta zamanto da kasawa to wuta kuma babba ce a cikin wannan irin kasuwa don ya kamata koyaushe ka buɗa na'urar ka sai iska cewa tana aiki sannan kifin ka yi magana ko ka saya kila lokacin farashi ya yi kyawu in ba wuta ka ga sai ka je ko ka tada kayan ka dawo ka samu dai wuta kila farashi ya canza a kasuwa din so yana da buƙatar ta kware da gaske sannan muna buƙatar mu samu kamfanonin yanar gizo masu aminci don yanzu in kana cikin harkar yanar gizo ba wuya sai ya ga kawai ya ɓace ko kuma ya zamanto bai da ƙarfin da zai aika abin da yake son ka yi to ya kamata Najeriya ta saukar da yanar gizo mai ƙarfi a ƙasar nan
ƙasar ba ta da yanar gizo mai ƙarfi
ba ta da ƙarfi don amincin ta yana yiwa dukan waɗin Najeriya a wuni a kwana ba a samu yanar gizo ba akwai lokacin da yake faruwa haka nan kana neman ka shiga yanar gizo ba ka iya shiga ga wannan wani miskila ne babba ga irin wannan kasuwa sannan kuma ana buƙatar hanyoyi masu kyau
waɗannan hanyoyin motoci
hanyoyin da motoci za su bi ko a zan hawa zai bi domin kasuwa ce wadda kana bakin gidanka ya kamata a kawo maka abin hajar da ta sayi to idan hanyoyi ba su da kyau zai kawo cikas da masu wannan harka din na kawo wa gidajen mutane domin abin hawansu ma zai yi saurin mutuwa akwai dai muskila da yawa idan babu hanyoyi masu kyau to muna da waɗannan matsaloli kaɗan yanzu amma gwamnati mun ga ta tashi tsaye tana ƙoƙari ta gyara waɗannan abubuwa din kaga kamar yanzu hanyar jirgin ƙasa da ake zuwa Kaduna ana fatan cewa cikin watan da na 12 shi za a buɗe wannan hanya din to ita ce ta kwarin da zai zama ta cikin awa ta an tana cikin Kaduna zai ƙara haɓaka waɗannan irin kasuwanni sannan kuma wanda ake nema a gyara hanyar jirgi ta ga dai hanyar jirgin ƙasa ta Kano zuwa Lagos tana nan tana aiki ko da tana buƙatar a maida ita ta zamani so akwai abubuwa da yawa da ya kamata a harhaɗa domin wannan kasuwa sanda za ta zamanto ita ce babbar kasuwa din tana da abubuwan da za ta yi aiki da su
to fannin gwamnati kenan fannin masu hannu da shi ne kuma wace rawa ya kamata su taka
to abin da ya kamata su kashe kuɗinsu inda kasuwanci yake na zamani yawancinsu suna na har yanzu kasuwancinsu na da ne a cika kayan cikin shago amma ba a bari mutane suka san cewa sai dai wanda ya sani yan kalilan to wannan bai haɓaka kasuwanci sosai so ya kamata su ma masu hannu da shuni su shiga cikin wannan kasuwa ko ta hanyar su nasu hanyar yanar gizo ɗin ta sai da waɗannan kayayyaki ko kuma su ba da kayayyakin da suke da su zamanto suna a yanar gizo mutane su san da zamansu don su haɓaka kasuwancinsu
To amma kuma idan ka duba kasar gaba daya muna batun irin wannan kasuwa tana buƙatar ilimi da fahimta.
Kasuwa ce ta ilimi.
To kasuwa ce ta ilimi, akwai mutane da yawa da za su ci gajiyar irin wannan kasuwar kuwa?
A gehe guda na kasar su ne za su ci wannan kasuwa daidai wanda ya kamata a kudancin kasa. Amma yawancin arewacinmu ba mu dauki ilimi da muhimmanci ba gaskiya, ko mun so ko mun dole mu haɗa mu kanmu, domin in mun dauki ilimi da muhimmanci gwamnatoci ba za su dauki wanda bai da hurumin ilimi, wanda bai da kishin ilimi a bashi kwamishina. Ya kamata in za a zaɓi wanda zai yi harkar ilimi a arewa ya zamanto mutum ne wanda yake jarumi wajen harkar ilimi. Ba a damu daga inda yake ba, daga abin da yake yi ba, daga gidan wa yake ba, ya zamanto an sa shi a sama, ya zamanto shi ne ke lura da harkar ilimi, don yana da kishi, yana da son ya ga cewa mutane suna da ilimi. To irin su ya kamata ya zamanto shi ke jagorar harkar ilimi. To amma har yanzu gwamnatocinmu na Arewa ba su dauki wannan da muhimmanci ba. Za a ga mutum bai damu da harkar ilimi ba, an ba shi ma'aikatar ilimi a ce shi ne shugabanta, ko kuma a bashi makaranta a ce za jagoran makaranta. Ya kamata in za a zaɓi mutane irin waɗannan da yake muna bayar da ilimi, ya zamanto an hidda son kai, an hidda son zuciya, a sa mutane waɗanda suka takamammu suna da ƙauna su ga cewa mutane sun samu ilimin zamani. To shi ya kamata a sa irin wuraren nan. To shi ne ya kamata gwamnatoci su yi. To lokacin za mu san cewa gwamnati tana da kishi ta sa ilimi ya zamanto gaba a cikin harkokinta.
Eh, na ce tunda yake kama ɗauko batun ilimi kuma muna batun kasuwa ta yanar gizo, ba ka ji yanzu lokaci ya yi da gwamnati ko gwamnatocin Najeriya za su tabbatar cewa koyar da ilimin kwamfuta ya zama dole, sai ya in ya fita sakandare ya fita da ilimin kwamfuta?
To shi ma yana da kyau haka ne, amma yana buƙatar a fara ilimi inda ya kamata a fara shi tun daga firamare. Yana yiwuwa a firamare yaro ba zai iya gane kan harkar kwamfuta ba, amma idan aka ba shi ilimin da ya fara yana da sanin karatu da rubutu, to nan gaba in an shiga sakandare ba wahala ne sai ya ga iya fuskantar wannan yanar gizo da harkar ilimin kwamfuta. Amma da kwarin dai ya zamanta cewa an gyara ilimi da kwarin shi firamare, kuɗin da ya kamata a sa a firamare ya fi ma ko ina a gehen ilimi, domin idan yaro ya iya karatu da rubutu sauran aikin da malamai ke da bai da wahala. Amma in aka ba firamare ɗin nan ba, yaro bai dunu daga kwarin ba, bai san karatu bai san rubutu ba, to ba shi ilimi a can sama ɗin yana da wuya.
To yanzu a duba ce nan da shekaru biyar masu zuwa, ina ka ga kasuwar yanar gizo za ta kai a Najeriya?
To yadda nake ganin ta dai nan Abuja, lalle za ta haɓaka ƙwarai da gaske, don yaran samari da yawa suna shiga suna ɗaukar wani jihi na kasuwa ɗin suna hada-hada a ciki. Wasu suna ɗauka suna saida na'urorin kamar waya da sauransu haka nan. Wasu kuma sun wuce nan sun kai har da kayayyakin sawa, takalma ne, su kayan mata ne da sauransu haka nan. Amma har yanzu ba, kuma akwai hada-hada har yanzu ta zai yanar gizo ɗin ta motoci. A nan ma cikin Najeriya ɗin za a ga ana sa su cikin yanar gizo. Iyakaka ka duba ka ga wanda ke maka, ka samu magana da masu abin ka biya sai a kawo maka mota da in kana masu. Inda ya kamata su kamfanoni ya zamanto ba na bugi ba ne, suna da takamammun adare shi, suna da kuma mutane waɗanda suke amintattu, waɗanda in ka biya ba kuɗansu su an shi kuɗin ba ne, suna so su waɗa da kasuwan ne. Banda zara aka biya maka ba kayan da ka sayi da ka sayi ba, zai zamanto kamar an rufe kasuwan ne, don wani ba zai sake zuwa ba kuma.
Malam Amari, na gode ƙwarai, sai mun sake saduwa a wata firar. Jama'a, ƙarshen firar kenan, da fatan an tsinci wani abu akan kasuwar yanar gizo. A madadin baƙon namu Malam Amadu Manu da Juli Garshen wadda ta shirya mana sauti, da sauran abokan aiki, ni Salu Garba ke cewa ku kasance cikin ƙoshin lafiya.
Ba za ka yi kudinga in kuma ka taji kaje wato ka kashe su da hanya mai kyau
wanda
kaiwa sai ya ji dadi kai da kai.